Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Za mu ci gaba da magana ne akan matsalar sace-sacen kananan yara da ake garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Sannan kuma muna tafi da tattaunawa akan jimamin rashin musamman na makusanta.
Haka yake masu sauraro, muna tafi da ƙarin bayani.
Masu saurare, a cikin shirin namu na yau za mu kawo muku cigaban tattaunawa da muka kawo muku a makon da ya gabata. Sannan za mu kawo muku tattaunawa akan jimamin rashi.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilar sashen Hausa Binta Ibrahim domin cin ci gaban tattaunawar da bakin da ta gayyato mana.
Da na kowa ne, haka Hausa suka ce. Har yanzu wannan kalmar na da na kowa ne tana aiki kuwa?
Gaskiya ba ta aiki. Gaskiya ba ta aiki. Amma kika yawaita sa ido da gyara da a yanzu. In kika ga yayi kuri
wanda ba naka ba,
wanda ba naka ba, to gaskiya zaki zama abokiyar gaban iyaye da yawa.
To ina za a gyara?
To tunda iyaye suna goyen bayan ƴaƴansu kuma ba sa so wani ya saka musu baki wurin tarbiyyar su,
shi yasa mutane suka ja baya kenan.
Shi yasa.
To amma wannan zai haifar mana da arimin ido?
Ina ba.
A halin da muke ciki?
Ai, ba zai haifa mata ba. Mu ma din kuma ba zai haifa mana ba. Ai, idan ka ga ana mummunan abu, ka hana shi da hannunka da ƙarfinka. In ba za ka iya hanawa da ƙarfinka ba, to ka yi magana da baki. Ni na yi magana da bakin ban ji daɗi ba. An umarce mu da cewa mu saka shi a cikin zuciyarmu kan cewa bakin kuma wannan farauni ne, sai mu hana kuma ƴaƴanmu su yi. Amma farauni ne dan saboda duk inda ta je ta dawo sai ya shafe ta. Kuma zancen shugabanni da shari'a, ai dole ne a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro.
Wato dole fara daukan mataki.
Dole a fara daukan mataki
saboda taba yara.
Wanda yayi irin wannan a bainar jama'a a yanke masa hukunci daidai
da
abin da yayi, shine kawai magani.
Malama, bangaren ki na ba da shawarwari, wato guidance and counseling, musamman bangaren ilimi, kukan ce iyaye su dinga hada hannu da su da malamai wurin ba da tarbiyyar yara. Shi yasa iyayen ma ba su yarda da kowa ba fiye da malami. Wato shi yasa idan aka kai yaro makaranta, in ka damka shi a makaranta, hankalinka a kwance yake cewa yana wuri ne mai tsaro, yana cikin dai aminci. To sai ya kasance ma ana samu kuma malamai waɗanda za su iya wai amfani da wannan daman na yadda da kuka yi su kawar da hankalinka cewa kai ba za ma kai tunanin za su cutar ba, su cutar da ɗakarai. Kamar yadda ya faru da malama Hanifa, wace baiwa Allah nan Hanifa da ke Kano da kuma yara irinsu da yawa. Ya zami, ya zaki ba iyaye shawara don akwai inda suka samu raunin gwiwarsu yanzu ta yi sanyi, cewa ta ina ne ina ne akwai mafita ina ne akwai tsaro da aminci akan maganar yayan su
so what can ba wai ita makaranta ba kowace makaranta ce ta ansa sunanta na makaranta ba ba kuma kowace makaranta za a yarda da ita ba sanne yawanci inda ake samun matsalolin nan yawanci makarantu ne masu zaman kansu ba na gwamnati ba to ya kamata idan za a bude makaranta a unguwarku ya kasance ba wai makaranta ce ta mutum shi kade ba ya zo ba ko kawai dan ya nemi kudi ya bude makaranta na daya akwai bukata ya bude makaranta a unguwarku to kin ga sai an koma baya ga ikon da ake ba magadai da masu unguwa ya kamata duk wanda yazo zai bude makaranta sai ya samu izini daga al'ummar da ke zama wannan unguwar shin suna ma da bukatar makarantun wannan wata makaranta masu zaman kansu sun cancanci ma a kira su makarantu wani fa gida ne bai wuce daki biyu ba kawai sai ai mashi penti ai umbrella ai waye shikenan ya zama makaranta su kuma iyaye saboda tsananin an wanke musu kokalwa cewa makaranta gwamnati ba ta da kyau ko sai suka yi ƴaƴansu su kai shi wanda ya bude makarantar nan ne qualification din shi
gaskiya
yayi meeting abinda gwamnati ta yarda da shi a matsayin ka na malami
mafi yawanci ba sa yi
mafi karancin qualification naka koyar shi wanda ya bude makarantar nan yana da shi wani fa zaki sha mamaki in kika ji me ya karanta
wani fa kasuwanci ne
kai amma yazo ya bude makaranta so ba kowace makaranta ce ta ansa sunanta na makaranta ba ba kuma kowace makaranta ce zaka amince ka kai danka ka koma gida ka kwanta bacci ba
ai hajja akwai wanda makarantar zaki ga tun safa za ka yi yaro sai magarba
shida to iyaye ne ba sa son su yi abinda Allah ya dora musu ni ina shan
rashin tausayi ne
kiga ba san ma ya irin tarbiyya ake ba a ƴan su ba
tun safa yaro ya bar gaban ka sai karfe 6 zai dawo
kuma karamin yaro haja ba ma wai wanda ya kai
tsawon wannan lokacin ya tashi dawowa a hado shi da homework ya kai wajen guda 7 to duk wannan tsawon lokacin me aka yi duk ba a yi ba lokacin da yaro zai kwanta yi bacci lokacin aka hado shi da wani aiki
to ai kuma ba ku tambaya ku iyayen ba
makaranta ko ta ansa sunanta akwai kaidojin da sai tactics take zama makaranta na daya dole sai akwai wurin wasan yara na biyu dole sai akwai security a makaranta akwai gate inda za a sa chain a rufe ba a bude shi sai an tashi makaranta kuma idan an bude shi akwai wanda yake tsaye kofar wurin ya ga duk yaran da zai fita kai har tag akwai wanda zaka nuna kafin ka dauki da sannan malaman nan a san su a cikin unguwa ayi hudda tare da su makaranta ta kasance ba ta mai ita bace a ta al'umman wurin ce ko da ba su da hannun jari a ciki a suna da wanda zai zo su aje shi a makarantar nan akwai wani abu da na karanta game da yadda ƴan China suke ta yadda makarantun su kowace makaranta a China tana da abin da suke ce ma party secretary wannan party secretary din representative ne na mutanen
wannan
wakili ne na mutanen wannan unguwar inda makarantar suke kuma ɗaya daga cikin iyaye ne a cikin PTA ake zaben party secretary kowace semester kowane term
ake sake sabo
saboda kada a wahalda iyaye in aka dauka to kai ne duk wani abu da yara suke ciki kai ne idan mu a wannan makarantar duk wani abu da malamai suke ciki da dabi'un su da rashin da'a su da me kai ne idan mu a wannan makarantar to mu ba a yi sai a ban makarantun nan na kuɗi su cika ransu ba babbaka in kika je hukumar makarantun abin nan na kuɗin nan sai kike iske ba kowa ni na taba zuwa ta jihar da nake ba kowa wanda ma za shi kai kuka a wurin shi babu to me illa makarantun gwamnati in aka gyara su wa zai je da kai dan student room da sunan makaranta
to ja an gyara kila ko uniform din ne bai musu ba sai an dan yi mai dan kwalliya kila ki wani sai ta duba kila uniform dan wani malama zaki ga wallahi zai ga ya muke uniform din wancan makarantar taimin kyau yaro na zai mishi kyau
to wani kwalliya ta wuce abin nan tutar
Najeriya inda akwai kishi ba
inda kana da kishi ta wuce ta
malama binta
ai zancen tsaro da muke yi amana ce mun dawo da zancen amana ne a makarantar ai babu amana
yanzu kuma
ba malami ba ba uba ba ba kani ba ba yaya ba ba kawu ba ba gogo ba kina batun malami ne ina kika bar uwa a da da muka sani Hausawa na cewa uwa ba za ta ci naman ɗanta ba sai dai ɗanta ya ci naman iyaye nawa ne uwa mace ta dauki ɗa ta je ta sai da shi
har mun kawo na wurin mun wuce mutum yaushe malam Aliyu kana jifa
maganar da malama Zinatu ta yi wato na cewar matsancin bude makarantar nan mafi yawa kamar da muka ce makaranta kamata ta zama wurin amana wurin tsaro wurin aminci ga yaro da iyayensa to amma mafi yawa rashin sa da aka yi mafi yawa malaman nan ba malamai bane ba kamar ta faɗa ne ƴan kasuwa ne malami wajen yara fa yana da mataki uku duk malami wakilin iyaye ne wajen yaran nan duk malami shugaba ne wajen yaran nan duk malami aboki ne wurin yaran nan mun san yadda iyaye suke ga ƴaƴansu akwai tausayi, akwai amana, akwai aminci, akwai duk abin da tsammani wanda tsakanin iyaye da yaro, na wannan kula da yaro na akwai shi, to haka malami kamata ka kance shi da makarantar sa. To mafi yawan waɗannan mutane ke buɗe wannan makarantar ba malamai bane ba.
So mun dai magana akan makotaka da yanda makota yanzu suke iya cin zarafin ƴaƴan makota, amana dai kamar yadda kuke faɗa cewa amana ta yi fara karanci. An yi magana akan makarantu inda nan ne ya kamata a ce an samu salama, an samu kuma aminci, shi ma an fara samun rauni a ta wannan bangaren. To ta kwaina dai aka duba akwai matsala, shin wani shawara zamu ba iyaye nan su sa ido akan ƴaƴan, sannan su ma ƴaƴan wani irin dabara za a koya musu na tabbatar da cewa ko ka san mutum in dai ba mama da babu bane yace zo mu ji, tunda yawanci na aka fi cutarwan su inda kananan inda ba su da wayo sosai, daga sifili zuwa shekara 7-8 ai dai kawai da ya rakawa ne, amma ba wai ya san me duniya take ciki bane. Wani shawara za a ba su yaran, wani irin dabaru za mu koya musu?
Shawara dai a dai rage sakacin da ake
su iyaye kenan,
su iyaye su rage sakacin da suke yi. Iyaye maza su san cewa da uwa da ƴaƴa suna karkashin su, kuma abinda duk aka dora musu Allah ya dora musu su yi shi. Kuma tarbiya ta kasance ba wai kawai uba ya kasance mai bada kuɗi ba, ya shiga ciki. Yaro ya ci abinci zai je makaranta, wasu iyayen suna da sakaci iyaye mata, ko bacci ne ko rashin tsari ne, sai kiga an tura yaro makaranta bai ci abinci ba. Uba ya tsaya a matsayin shi na uba, ya kuma dauki wannan matsayin da Allah ya dora mashi, ba wai kawai zai bada kuɗi bane. Kullun iyaye maza suna mai da kansu kawai providers, da an ce ana son kuɗin makaranta su bada, amma ba za su shiga cikin harkar makarantar ba. Ko iyayen za ki ga mata ta tashi ta tura ƴaƴanta makaranta ba su yi kalaci ba, ko suna ko tana sauri ko ta yi bacci ko dai wani abu, wani kyalekyali ko ken uniform ko kuma dan kawata na wannan makaranta ko wani abu, sai kawai shiga iyaye mata suna taya mai yara transfer. To uba ya tabbatar da ingancin makaranta kafin ya bari aka ƴaƴan shi makaranta, ya je ya ga wake da makarantar nan, ya alaka shi take da mutane, danwa da danwa ke cikin wannan makarantai, wannan makarantar take, akwai ruwan sha a makarantar, akwai toilet a makarantar, ya kasance ba abin da zai hidda dan shi waje yana neman biyan bukatar shi. Yana daya daga cikin ka'idojin makaranta su kasance akwai abin da ake cewa child friendly schools, makaranta ta kasance ko ni yaro ke bukata akwai shi a cikin makaranta, daga inda yaro ba inda zai zagaya, ba ruwan sha, ko kuma in aka yi tara sai ya hita waje, yaro ya zama vulnerable, wannan iya kama shi daga nan wurin. To dole sakacin nan a rage shi. Iyaye maza su sa ido, kar su bar mata masu unguni su sani waye ya zo ya bude makaranta a unguwarsu, meye ɗabi'a shi, meye aƙida shi, ya take-taken shi yake, meye sana'a shi, da wa yake hudda.
So mutanen unguwa suna iya sa hannu su ce to ba mai yadda kai ba ke
nan. Sai ma mutanen unguwa su ne ido, ai su ne ido, zasu ya kamata su sa ido su gani ke faruwa cikin unguwarsu. Abinda ba su yadda da shi ba, ba su yadda da shi ba, su nuna ba su yadda da shi ba, dole za a gyara.
Mafita guda ɗaya ce, mu koma ga Allah. Duk sa idonmu idan ba mu tsaya.
In da aka tsaya da mu ba,
to akwai matsala.
Bin ka'ida.
Bin ka'ida da addu'a.
Duk maganar nan ba ban ji wanda ya taɓa gwamnati ba, ba ta da wani rawa da za ta taka ne.
Ai gwamnatin mu ne gwamnati.
Ga wani ɗa da aka yanka a Maiduguri shi ma.
To,
Nereza
aka dadda a tsaki don saboda ya ga seniors shi suna abin da ba a so. To saboda haka idan kika ce gwamnati kuna zancen cewa ma an kama sai a ga an sake su. Su waye suke sakan su? Hukumar ce take sakan su.
A zargin da kike.
Ni da ke a. To ta yaya ya fito, ya fi karfin su ne?
Sun
kulle shi a cikin sel ne ya fita ta sama? Yanzu muke magana sai ka ganshi shekara ɗaya shekara biyu ya yi kisa amma ya fito ba wani abu.
To kila ya gyara hali ne?
Ya gyara hali. To amma ai a cikin dokanmu daga ta addini har ta ƙasa cewa aka yi wanda ya kashe a addini a kashe shi, a ta ƙasa kuma wanda ya kashe a tsare shi. To an fito da shi. Ina zancen doka yake? Ina zancen doka yake? Ya ji daɗi yanzu kamar mai cin makogwaro ɗinnan da hancin ciki. An ce da shi sauran yaya kuke, ya ce daddatsawa ke yi suke sayarwa. Ni da ke ba za mu iya siyan naman mutum ba. Cewa ya yi shi ɗan barandan fa 500 yake ba su.
Wato wani suka nemo mashi ɗa 500.
To shi kuma a kinsan zai samu riba fiye da
haka. Kina haka ɗan injiniyoyin mu, ɗan likitocinmu da za mu yi, ɗan sojojin da za su tsara ƙasa, duk an cinye mana su.
To kuma an gurɓata su, kuma matasan da suke an gurɓata su
ƙwarai ƙwarai,
tarbiyyarsu da zuciyarsu duk ta lalace.
Gaskiya ne.
To zancen cewa gwamnati ma bata taso ba.
Mu ne za mu gyara kenan.
Sosai da sosai.
Malam, kai ma ka yarda mu za mu gyara ko?
Gaskiya ba mu kaɗai ba. Kamar da malaman masu magana faru suka faɗa, za mu farko mu koma Allah, mu san cewa muna da haƙoƙi akan waɗannan yaran nan. mafi yawa akan samu wannan abun jama'a su hoppasa a kama a jakan hukuma marmukun a ce an doki mataki wanda wani ba zai gane zama izina gare shi ya daina sai ka ce war an ki saboda dan wani ne ko yana da wani ko yana da mai gida wani sai ka ce an taki an danna wannan magana kai talaka ka shiga uku ba abun da za a yi maka to wannan shine matsaloli da a ce mu iyaye mu rike hakokin da Allah dora mana akan matayen mu da ƴaƴan mu ita hukuma jama'an unguwanni su rike amana makwabtaka saboda addinin mu suna da haƙƙi akan junan mu in suka rike wannan amanan za a rage wannan abu sannan uku hukuma tana playing nata role tana yin abun da ya dace akan ta duk wanda aka kama aka tabbatar da laifin da yayi a yankin hukunci daidai da abun da yayi
jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin tattaunawa akan jimamin rashi musamman ma na makusanta
a wannan zauri namu muna tare ne da mata iyaye inda za mu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi jimami a game da mutuwa shin mai sauraro ko ka san yadda kake tafiyar da jimamin rashin makusanta waɗanda suka rasu a wannan zauren namu a yau muna tare ne da malama Farida Husaini, malama Rahama Suleiman, Hajara Rabi'u, Hafsa Muhammad da kuma Rahila Abdullahi inda zamu tattauna da su akan yanda muke tafiyar da wannan jimami idan ya auku a gare mu. Malamai barka da zuwa wannan zauren. Idan aka ce rashi ko kuma mutuwa musamman na makusanci, ya za ku fassara mu ko za ku yi mun bayani akan yanda kuke ji kuma yaya kuke tafiyar da al'amarin jimami idan ya auku?
Gaskiya maganar rasuwa magana ce mai muhimmanci saboda a lokacin da za a maka rasuwa idan dai har mutum makusancin ka ne za ka ji a duniya ma gaba ɗaya kamar ta tsaya maka cak za ka ji komai na rayuwarka ya tsaya musamman tunda an ce makusanci saboda shi mutuwa ka san mutun ya riga ya tafi gaba ɗaya ne ba dawowa zai ba
wato ba wani ziyara
ba wani ziyarwa to kinga dole ka ji komai ya tsaya maka komai walwalar ka ma gaba ɗaya ta yanke a cikin rayuwarka har sai zuwa dan wani lokaci ka dan saba da rashin sa sannan zaki ga walwalar mutun ta dawo me kamar kwanan nan akwai wata kawata da mijinta ya rasu tsabar ni da yanda na san sun yi soyayya tsakanin su bai iya na daga waya na kira ta ba saboda ban san wani cikin yanayi zan ji muryar ta ba saboda ni kaina mutuwar shi ta bige ni sosai to amma daga baya na san na bata dan kwanaki haka tsakani amma na zo na kira ta sai a lokacin na ji muryar ta amma dai duk da haka kin san sai dai a ce miki ba yabo ba fallasa amma tsakani da Allah ba za ta taba zama daidai yanda take ba har sai zuwa wani tsawon lokaci saboda ita miji ne ma kin san aka ce wai tsakanin mata da miji sai Allah to duk inda aka ce haka kin ga makusanta ne mafi kusanci ma kenan miji da mata to balladana kuma a ce na iyaye ko na wani wannan ko makocinka ne da su zaka ji baka da walwala zaka ji gaba ɗaya rayuwarka ta tsaya ne kawai kana tunani oh yanzu ina wane ya tafi ni ma fa ina nan tafi gashi dai haka da sauransu to haka mutuwa take gaskiya
malama Hafsa duk lokacin da aka ce mutuwa dan adam yana tunanin cewa wani abu ne wanda kowa yake iya fuskantar sa saboda tun kafin a haife mu an mutu muna nan a raye din an mutu muna kanana a gaban ka ma zaka ji labarin an yi wani makosanci wani makoci duk lokacin da abin nan ya faru wani mataki mutum yake dauka wurin ganin cewa abin duk da ya dake shi amma iya gagicewa ya fuskanci abin da ya kamata yayi
gaskiya ne san mutuwa dai ana yin ta kuma an dade ana yin ta tun kafin tabbata kan dan kullu nafsin za'iqatul maut dukkan mai rai mace to amma idan aka ce miki an yi din nan gaskiya yana duka sosai amma a lokacin a musulunci ya kamata a ce ka miƙa komai zuwa ga Allah kuma da ƴan addu'o'i hasbunallahu wa ni'mal wakeel inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk lokacin da ka tsinta kanka a cikin damuwa irin haka na rashi ko wani abu haka ya same ka to in ga kana karanta wannan cikin ikon Allah zaka samu natsuwa a tare da kai amma gaskiya mutuwa babban abu ne walau miji ko da ko yan uwa ko wani makwabci ma ta yi kuna zaman lafiya da makwabcinki kun shaku sosai ba ni shawara mu baki mu fadi mu tashi rana daya kwatsam habba ai dole wannan mutuwa ku ta duk
kuma an ce ba ta sallama
kwatsam ba ta sallama ina za ta miki sallama kwatsam ta zo gaskiya dole ka samu kanka cikin damu dan ka zo kai tawakkali ka duba dai shi dai dama mutuwa dole ne ko da ciwo ko ba ciwo dole ne wannan ta zama mana riga ne dole ne sai ka tafi to amma fa duk sanda ta same ka din sai ka ji kaman ba a taba yi ba kuma kaman ba a taba ma wani ba kai kadai aka taba ma
wato sai kaga kullun sabo take
kullun sabuwa take sai ki ji kaman ba a taba yi ba kaman kai kadai ne ma aka ma to amma cikin ikon Allah dai kuma tun da dai ka san da itan dai kuma da addini dai da tawakkali a haka kwana biyu kuma har sai ka zo ka nemi damuwar ka rasa amma fa ba za ka manta ba kuma duk da amma kan kowane lokaci ta zo sai ka ji ta sabu
to malama Farida malama Hausa ta ce boy ba a mantawa to ana mata shiri
mutuwa gaskiya ba karamin babban abu ne mai kiki ta dan adam ba kamar yanda nake magana akan shi mamin dai mutuwan nan dai shi dan adam a kowane lokaci in dai aka mai mutuwa to tabbas yana cikin jimani yana cikin bakin ciki
da alheri
tabbas to kamar yanda mai gabatarwa ta faɗa yanda shi dan adam zai ji wannan jimanin gaskiya to ba karamin babban abu bane to amma dai ana maka mutuwa dan adam dai yayi hakuri ya sa juriya da hakuri a cikin zuciyar shi a kowane lokaci da yaji mutuwa na makusantan shi iyaye ne ɗan uwa ne makota ne kawaye ne abokanai ne to ana so mutum dai ya saka hakuri ya kuma bar ma Allah tunda shi ma dai ya san a kowane lokaci shi ma yana iya tafiya su din dai lokacin su ne yayi shi san ya saka tafi to kowa ana so kowani bawa kowani mutum da ke duniya ya sa hakuri a cikin zuciyar shi tabbas
kamar yanda malama ta ce kyau dai bawa ya kasance mai hakuri kuma mai ta roƙon Allah ya sa mu zukatan mu dangana idan aka yi mana rashi akwai wata baiwar Allah ta yi aure kamar shekara 10 to bata samu haihuwa ba sai bayan lokacin da ta yi shekara 10 to a daidai lokacin da yaron yake kamar sati 10 a duniya bayan ta haihu din sai Allah ya karba a bar shi to amma still Allah ya sa mata dangana ta ji zafin mutuwa
kamar da ta haifa ma sai kuma Allah ya bai bata kuma ta gani amma kuma ya karbe
abin ta ci ayar da shi
din
amma Allah ya sa mu baiwar Allah nan dangana ta ce wai a taya ta gode ma Allah da Allah ma ya sa ya bata haihuwa kuma ta sha yar da danta kuma ta dauka kuma al'umma su taya ta addu'an Allah kuma ya kara ba ta wani zuri'a masu albarka to kun ga anan Allah ya sa mata dangana da tawakkali duk da bata taba haihuwan ba amma tayi hakuri
wannan ta iya zance ta iya tafiyar da jimaminta yadda ya kamata malama Hajara ana ta maganar mutuwa ana ta maganar wanda muke so muke kauna suke kusan makusantan mu ya Allah na jiki na ma'ana iyaye ko miji ko kuma abokan hulɗa idan hakan ta faru dame ya kamata dan adam yayi lokacin da aka ce yau ashi an kawo mishi labarin wani ya rasu ko ya gani a waya ko aka kira shi ko kuma aka zo mishi da magana mutu
a gaskiya wanda aka zo mishi da magana mutuwa ko ya gani ya ga mutun ya mutu eh zahiri ya tafi fa ba zai dawo ba to kamata yayi tsoron Allah ya zo mishi a cikin zuciyar shi kima a gaskiya an taba ni to da aka taba ni kishiya dai abokiyar zama ce wanda wasu suke kiranta
kishiya
da Allah ya zo yayi ikon sa da ita to gaskiya a ranar saboda irin abin nan din da yazo min cikin zuciya
ta kwatan ya taba
ki ya taba ni sosai
da ita kuna tubu da taya
kina yanda muke da ita gaskiya zaman dan uwantaka muke tare da ita saboda haka ta tafi ta bar min aya a gaskiya sai bayan da ta tafi sannan na san eh lalle wannan da ta rasu sannan na ƙara fahimtar na yi babban rashi a tsakani na da ita saboda yanzu ina duba yaran gaskiya har yanzu abin ne yana min susa a cikin zuciyata sai dai ina gan su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai to sai in ji zuciyata tana dan yin sanyi a tare da ni
gaskiya dan an ce da ma rashi kala-kala ne to babban rashi kamar yadda malam Bahaushe yake cewa shine mace ta rasa mijinta ko kuma ƴaƴansa rasa iyayensu ko kuma su iyayensu rasa ɗa to Allah zai ƙara mana dangana so bayan idan abin ya riga ya faru akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce kila an sa ido a kansu wanda kila ga yanda ya kamata amma ga yanda ake yi yanzu shin a yanzu idan ku za ku hada akan yanda ya kamata a ce ana nuna jimami na rashi musamman na wanku sanda da abinda ake aikatawa yanzu idan an mutu shin daidai ne ko kuwa akwai wani sabani da ka samu
to a gaskiya yanzu kin ga in akai mutuwa kusan zan iya cewa a kusan ko ina an dauki mutuwa kamar diki saboda yanzu idan mutum ya mutu yana mutuwar tunanin abin da za a dafa a bawa waɗanda za su zo yi maka gaisuwar mutuwar ake ba wai tunanin ya ma za a kai mamacin ba ba wai alhinin ma mutuwar ba
kina nufin jimamin ma da cewa an rasa mutum ba shine ke kan gaba ba
ai wanda akai wa mutuwa kadai shi yake jin ciwon mutuwa amma al'ummar da za su shigo maka da jin
zaruwa
ne yara su kawai tunanin su wani abincin zamu dafa musallama al'ummar da za su zo sai kiga kafin ma idan kamar addinan duka guda biyu sai kiga kamar me yake da suna kamar jira ake ma mutum ya tafi
to dan yan cewa yanzu ma har adashin mutuwa su
warai da gaske zaki ga wannan yana yin adashi na kayan abinci especially idan maybe sun ga kamar mutum ma yana kan ciwo
ciwo ba ya yi zani ko kuma na karewa ko ne haka
yawa to kai sai kiga ana sa masa rancen mutuwa wanda kuma ba anan take ba mutuwa zaka ga ba babban ba ba yaro bai sai kiga babban ma ya kara shekaru shi yaro ya tafi to haka kawai sai kiga an zo an fara adashi ni kaina na taba jin wannan labarin adashin ana yin adashin kayan abinci da su mai da su irin har abubuwan shale muka haka kala kala wanda ana jirawa da kan mutun ya mutu kawai ana so a tattaro wannan abubuwa
a nuna gwaninta da bajinta
a nuna gwaninta har da su kaji ma kiga har da lemon gwangwani da
lemon kwali
a jimamin mutuwar fa zaki ga an dafa ana bayarwa al'umma
to gaskiya ne kamar yanda take fadi na akwai rasuwan da aka taba yi to diyar matan da ta rasu sai tana ta kuka dai haka da aka yi rasuwa
tana jima mun mutuwan da aka mata
sai wata mata ke ce mata ke ba zancan kuka ake yi ba yanzu ku fara hada abubuwan da za a dafa na mutane kuma
wallahi
kuma uwarta ce ta rasu
uwarta ce ta rasu wata ke ce mata wai aiko ba zancan kuka
wato kuka bai ganta ba ta ajiye shi a gefe in sun tafi
yanzu ga mutane nan na zuwa ta fara shirin abin da za a girka
a fita kunya
eh
kuma an ce wai nan an tashi mayin gefe ba maganan kin san ada a al'ada kamar ban sani ba ko har yanzu ana yi idan aka yi rasuwa kamar ai makota ne da ƴan uwa suke dako abincin ma aka kawo saboda wanda suke jimamin ana so a kutar da su duk wani abin da ya kama irin wannan hidimomin saboda a ciyar da su su ci gaba da alhinin su kuma kuna taya su kuna tausa saboda kamar haka addinan duka suka ce
to ai yanzu sanin da kika yi
to
amma yanzu a rayuwar nan wato da an ce miki mutum ya rasu to kake tunanin waya a makwabci zai fa na ɗakin ma da aka ajiye ma marayu shi ake kokarin a dauko
wannan na gadan shi ma
shi
ma da fitina
shi za a fara tunanin to yaya can an riga an kai an tafi akai mamaci nan ana kokarin to me za a ci kila ba a karya da safe ba sai a fara tunanin a hada ti ne inda rana ne sai ki jan fara neman abincin da za a ci ba fa za a jira a kawo wancan wanda kike tunani da makwabta ke kawowa domin a huda tausaya mu waɗannan da abin ya shafa a yanzu ba haka bane kina cikin daki ke da aka marasuwa za a riga kawo kaza kawo kaza a dora kawo kaza
kamar ina ga wani
eh aje a siyo mai aje a siyo mai aje a siyo kaza ba karshen ta ma baki da shi a cikin daki
ke kanki ke
ba wanda aka marasuwa
a daidai lokacin kai baka cikin hayyacin ka baka cikin kwanciyar
hankali a lokacin da kike an fara cewa kawo kawo ana kokarin dora dora tukunna
tafiya mai dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba a san karshe ba
sauraro da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya
Kinci gaba tilas ne,
bari na
mama, ku kyale shashashi an sharri ne.